Washington, D.C. Masu sauraro, assalamu alaikum. Barka da wannan juma'an ƙarshe na watan Ramadana. Shirin yau da gobe kuke saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington, D.C. akan mitoci 2531 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Nijar a tashar VOA Africa kan mita 102.5 Zango FM. Sai kuma wasu tashoshin na Zango FM a Jamhuriyar Nijar da suka hada da radio amfani sarauniya da kuma niyya. A can kuma sun kasar Ghana kuma za iya kama mu ta Alpha Radio. Za kuma iya jin mu ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu gabatarwa
Zara Aminu Fage
tare da ni Amina Buhari Auna.
Kuma sauraro kamar yadda aka saba a duk ranar Juma'a shirin yau da gobe kan tabo abubuwa daban-daban kamar su al'adu, nishadi da sauransu. Amma albarkacin watan Ramadan mun karkata shirye-shiryen mu musamman ma na ranar Juma'a zuwa abubuwan da suka shafi wata mai tsarki. A yau 22 ga watan Mayu na shekarar 2020 za mu yi magana ne akan zakatul fitr da karamar sallah.
Da gida zai fitar ma kansa da duk waɗanda ciyar da su yake lizintar sa. Idan ma ya fitar da su ga waɗanda ciyar da su baya lizintar sa, wato kaman ma'aikata waɗanda suke zaune a gida da waɗanda yake rike da su wanda ciyar da su bai hau kansa ba, duk wannan in ya fitar musu da zakatul da kai yayi aikin ihsani.
Haka yake Zara. Kamar da yadda aka ji a wannan gutsaran muna tafa da ƙarin bayani. To yanzu dai ga sallah nan ta karato.
Haka fa yake Amina, kuma muka share watan azumi a cikin zaman kulli.
Mun ji bayanai ranar Litinin na 'yan mata masu jiran kayan sallah da kuma samari. Wasu samari masu niyan kaiwa, wasu kuma babu niyya.
To a cikin shirin namu na yanzu mun gayyato malamin da zai yi mana ƙarin bayani akan zakatul fitr ko kuma zakat fitr kai kamar yadda muka sani a Hausance. Da ma bayani akan sallar Idi yayin wannan annoba na cutar coronavirus a bana.
Amma kuma yau ne zai kasance ranar ƙarshe da shirin mu zai mayar da hankali akan watan Ramadana.
Za mu koma ainihin tsarin shirye-shiryen ranar Juma'a.
Muna kuma tafe da kaɗan daga cikin tambayoyinku na Facebook da muka gayyato wani malamin da zai amsa. Jama'a sai ku gyara zama ku janyo akwatin rediyon ku kusa don sauraron shirin yau da gobe.
Bari mu fara da amsoshin tambayar da muka yi muku a shafinmu na abota wato Facebook, inda muka fara da tambayar ku. Shin menene tambayar ku ga malam akan sallar Idi da zakatul fitr musamman a wannan yanayi na annobar COVID-19? Ga kuma yadda kuka amsa mana.
Kamar dai yadda muka saba muku a cikin wannan wata na azumi, yau ma muna tare da Malam Ahmed Gombe da zai amsa tambayoyinku. To amsar mu ta farko a yau ta fito daga wurin Shehu Adamu Rijau, inda ya ce, ina son malam ya yi mana bayani game da zakatul fitr, shin akan wata wajaba?
Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. To Shehu Adamu Rijau, hukuncin zakar fitr da kai a shari'ar musulunci shine wajibi bisa zance mafi inganci, saboda hadisi da ya nuni da haka daga Abdullah ibn Umar Allah ya kara masa yarda, yace annabin rahama alaihi salatu wassalam ya farlanta ya wajabta zakkan fit da kai akan yaya da bayi da maza mata yara manya minal muslimina. Haka yazo cikin hadisi ingantacce riwayan Bukhari, Muslim da sauran malaman hadisi. To abinda nake so ka fahimta shine annabi ya ce minal muslimina, duk muslimi fidda zakkan fidda kai wajibi ne akan shi da sharadin in yana da hali. Allah ya samu dace.
Sai tambayar Muhammad Kele yace, muna yi wa malam fatan alkhairi. Tambaya ta ga malam ita ce, shin wanda ke halin tafiya ko yake zauna a wani gari da ba garin su ba kuma ba shi da halin fitar da zakatul fitr, to malam me ya kamata yayi?
To Muhammad Kele, abin da nake so ka gane mutum ko matafiyi ne ko yana garin su ko yana wani gari, zakkar fidda kai tana wajabta ne akan wanda yake da hali. In baka da hali, Allah ya dauke maka, karka ainihin dora wa kanka abin da Allah bai wajabta maka ba. Wannan shine zance mafi inganci insha Allah.
To mallam, sai kuma amsar Zaidan Musa mai addu'a, inda tace tambaya ta ga malam ita ce, macen da mijinta ya mutu ya bar mata ya marayu, ita ce za ta fidda musu zakatul fitr ko kuma ɗan uwan babansu ne za su fidda musu?
To malama, idan ya kasance yaran da kike tare da su, wato su marayun kenan, ƴaƴanki, idan ke kike ciyar da su, ke kike kula da su, kuma kina da hali, a wannan lokacin ya wajaba ki fitar wa kanki, su ma ki fitar musu, domin shi zakkar fidda kai wajibi ne a kanka da kuma wanda ciyar da shi yake ainihin karkashinka, kamar yadda malaman fiqhin musulunci suka yi bayani ko da a cikin littafin Iziya wanda muke karantawa na mazhaban Malikiya. Amma idan ƴan uwan mijin su suke kula da ku, su suke ciyar da ku, to a wannan lokacin su ya wajaba su fitar muku, wannan kenan. Amma in baki da hali, su ma ba su da hali, ko kuma ba za su fitar muku ba, a wannan lokacin ai ku ya cancanta a bawa. Domin lokacin da aka ce a bada sadaka, dole akwai mai bayarwa, akwai mai karɓa. To a wannan lokacin kun shiga ƙarƙashin waɗanda suka cancanta a ba su. In aka ba ku ya zama kun tara da yawa, ya halatta ku fitar. In kuma bai wadace ku ba, babu komai akan ku insha Allah.
Sai Yakubu mai manjafin tuwa da Umar baban yaya sabon gida tare da Uzairu Ma'aruf mai ruwa suka ce tambayar mu ga malam ita ce, wace rana aka fi son a fidda zakatul fitr, kuma wanda bai da halin fiddawa dole sai ya fidda, kuma ana iya fidda ma wanda ba a haife shi ba?
To dangane da rana ko lokacin da aka fi so a bada zakkan fidda kai, akwai ruwaya cikin Sahihul Bukhari, sahabban Annabi suna fara bayarwa ne tun kwana biyu kafin sallah, lokacin nazarcewa daga nan kuma har zuwa ranar sallah kafin a sauko sallan Idi. Idan mutum ya jinkirta bai fitar ba har aka yi sallan Idi, wannan kuskure ne kamar yadda zo cikin Al-Mughni littafin Ibn Qudama. Amma kuma koda an sauko Idi, yana da dama ya biya, bi ma'ana ya fitar bayan sallan Idi, wannan kenan. Dangane da kuma wanda bashi da hali, yo ai dama waɗanda ba su da hali su aka ce a bawa, saboda haka ku za a ba ku ne ba ku za ku fitar ba, amma an ba ku kun samu dewa, bi ma'ana ya wadace ku, a wannan lokacin kuma ya halatta ku ma ku fitar wa kanku, mutum ya fitar wa kanshi ko ya fitar wa iyalin shi cikin abin da aka bashi. Dangane da kuma jaririn da ke ciki, jaririn da ba haife shi ba, zance mafi inganci shine jaririn da ba haife shi ba yana ciki, fitar mishi ba wajibi bane ba. Wannan shine ingantaccen magana masaban Abu Hanifa da masaban Imamu na Malik da Imamu Shafi'i da Imamu Ahmad ibn Hanbal, khilafa lizahiriya. Haka Imamu Nawawi ya kawo cikin littafin Al-Majmu', Ibn al-Munzir ya hikaito ijma'i kan wannan magana. Amma akwai ruwaya cewa Sayyidina Uthman yana fitarwa jaririn da ke ciki wanda ba haife shi ba. Malamai suka ce wannan ya nuna mustahabbi ne fitarwa jaririn da ke ciki, amma ba wajibi bane ba insha Allah.
To sai kuma amsar Nura Abubakar gidan Abba daga jihar Sokoto, inda shi kuma yace assalamu filin yau da gobe, dan Allah ina so ku tambaya min malam ko ya halitta mutum da iyalansa su yi sallar Idi a cikin gida, saboda dokar da gwamnati ta saka na hana mutane da limamai da malamai fita, ko hakan bai da matsala?
To malam Nura Abubakar, duk lokacin da aka samu wata larura da ta hana mutum zuwa sallar Idi, larura ta rashin lafiya, ko yanda aka tsinci kai a cikin yanayi irin wannan na dokokin hana fita ko kuma hana tarurruka a wasu wurare, ya halatta mutum ya yi sallan Idi a gida. Ya zo daga manya-manyan malaman musulunci, haka ya zo cikin manya-manyan littattafan musulunci, kamar yadda zo cikin Mukhtasarul Umm Imamul Muzani ya nakalo daga Imamu Shafi'i Allah mishi rahama, yace mutum yana da dama a irin wannan larura ya yi sallan Idi shi kadai a gida, ko a halin tafiya, ko bawa, ko mace a gida ta yi sallan Idi in bata samu daman zuwa sallan Idi ba. Sannan ya zo cikin fatawar Lajanatul Da'ima a mujalladi na 8, manya-manyan malaman fatawa na musulunci suka ce zai yi sallan Idi ne kamar yadda ake yin ta a masallaci, amma ba zai yi hudu ba ba. Allah ya samu dace.
Sai tambayar Saminu Maimai gadan Kunsa'al Tafawa Balewa daga jihar Bauchi. Yace tambaya ta ita ce ya dace idan mutun ya rasa raka'a ɗaya na Idi ya rama.
To Malam Saminu daga Tafawa Balewa, idan mutun ya rasa raka'a ɗaya a sallan Idi, abin da ke kansa shine raka'an nan da ya samu ta ƙarshe shi a wurin sa yake farkon raka'an shi, bisa zance mafi inganci a wajen malaman mazhabobi Shafi'iyya da kuma Hanabila, kamar yadda Imam An-Nawawi ya rajjaha cikin Al-Majmu', haka nan Ibn Hajar cikin Fathul Bari. To idan aka sallame in ya miƙe, shine zai kawo raka'ansa ta ƙarshe, kabbaran tsayuwa da kuma kabarbarin nan guda biyar, sai Fatiha da Sura, daga nan kuma ruku'u da sujjada guda biyu ya tahiyya ya sallama. Wannan shine hukuncinsa insha Allah.
To malam, sai kuma amsar haɗin gwiwa daga Umar babban yaya sabon gida, da Yakubu mai manja funtuwa, da Rabiu mai shago sabon gida, inda suka ce tambayar mu anan ita ce, idan mutum ya rasa sallar Idi, akwai damar da zai yi sallar shi kadai ne, ko kuma sai dai ya tara a wata shekarar?
To ƴan uwa masu tambaya ta haɗin gwiwa, idan mutum ya zo masallaci ya samu an kammala sallar Idi, yana da daman mustahabbi ne ya koma gida ya sallaci sallar Idin shi kadai ko shi da iyalan shi. Dalili akan haka kuwa, Anas ibn Malik daga cikin sahabbai Allah ya kara masa yarda, idan ya zo masallaci an gama sallar Idi, in ya makara ko wani udhur ya sa ya makara, yakan koma gida ya tara iyalan shi, ya sanya bawan shi mai suna Abdullahi bin Abi Utuba ya musu sallar Idi raka'a biyu da kabarbari kamar yadda take a masallaci. Wannan shine fatawan Imamu na Malik da Imamu Shafi'i da Imamu Ahmad da Ibrahimu Nakhai da wasu daga cikin malaman Musulunci. Ita ce ko fatawan Sheikh Abdullah bin Baz da Sheikh Abdurrazzaq Afifi da Sheikh Abdullahi Gadiyan, kamar yadda zo cikin fatawan Lajnatul Da'imah Mujalladina 8. Sannan wani ƙarin bayani kuma, idan ka zo masallaci ka samu an gama sallah ana khutuba, sai ka zauna ka saurari wannan khutuban, ka samu ladan sauraron khutuba, sai ka koma gida kuma ka sallaci sallan Idin kamar yadda na bayani, kaga ka samu lada guda biyu kenan insha Allah.
To malam, mun gode da ka amsa gayyatar mu. Jama'a kuma mun gode ku ci gaba da amsa mana tambayoyin mu. Yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa da muryar Amurka a cikin shirin Yau da Gobe. Tunda ba za mu samu kawo muku shiri na musamman ba akan sallah karama, ku shakata da wannan waƙar.
Ramadani ya zo ya tafi, Idi ya zo, Allah mun gode da wannan rana mai albarka. Lokaci ne na farin ciki, lokaci ne na jin daɗi, Allah mun gode da wannan rana mai albarka. Sa'idun ranar farin ciki, yayyawar rana ce Idun Sa'idun. Idun Sa'idun ranar farin ciki, yayyawar rana ce Idun Sa'idun. A duk faɗin duniya, ƙarƙashin samaniya, musulmi suna taruwa su bautawa Allah. Lokaci ne na zumunci, lokaci ne na aminci, lokaci ne na ambaton sunan sarki Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illa Allah. Wallahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahi.
Yanzu kuma bari mu je ga Dr. Bashir Aliyu Umar, limamin masallacin Al-Qur'an a Kano, domin jin ƙarin bayani akan sallar Idi da zakatul fitr.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa iktafa atharahu ila yawmiddin, amma ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. To jama'ar musulmi, gashi Allah ya kawo mu bankwana da watan Ramadan, bankwana da watan Alkur'ani, bankwana da watan azumi, bankwana da watan tarawi, bankwana da watan ciyarwa, bankwana da watan rahama. Muna roƙon Allah ya sanya mu cikin wanda Allah ya yanta su a cikin wannan wata mai albarka. To ya kamata musulmi ya nemi sanin menene ya kamata ya yi yayin yin bankwana da wannan wata mai albarka. Allah madaukakin sarki ya ambata a cikin Al-Qur'ani yace wali tukmilu al-iddata wali tukabbiru Allah ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Wato mun farlanta muku wannan azumin watan Ramadan domin ku cika kwanakin wannan wata mai albarka, kuma domin ku yi kabbara ga Allah, wato ku dauki ku girmama sunansa da cewa Allahu Akbar, kuma domin ku yi godiya. Haƙiƙa wannan ya cancanta mu gode yanda Allah ya shirye mu ya zuwa ga wannan ibada wadda Allah yake yanta mu daga wuta, kuma yake bada lada da yafi karfin a kaddara wannan lada, domin ba tare da iyakan cewa Allah yake bada ladan azumi ba. Sannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya shar'anta mana zakatul fitr, kuma ya shar'anta mana ya tsara mana yanda zamu yi wannan godiya ga Allah a ƙarshen wannan wata. Zakatul fitr wato zakar sauke azumi, zakan shan ruwa daga azumin watan Ramadan, sunna ce mai ƙarfi wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya dora ta akan kowane musulmi da musulma, ko mace ko namiji, wato ko da ko bawa, indai musulmi ne ko babba ko yaro. Wannan zakka ana fitar da ita da nufi biyu. Manufa ta farko shine domin ta zamanto kafara, tsarkakewa da abinda ba aka rasa ba na daga subutar baki da kuma komada da ake samu a cikin azuminmu. Domin shi azumi ba kawai ana yin sa bane da yunwa da kishirwa da barin sha'awa, a'a, ana yin sa ne daga da kame baki da kame sauran gabobi. To abubuwan da ka iya zuwa na daga yasashen zance da zancen banza da bai kamata ba, da zage-zage da musu wannan duk ba su dace ba a cikin azumi. To ita zakatul fitr an shar'anta ta domin ta tsarkake mutum daga wannan kurakurai da zai yi yanda azuminsa zai zamanto ya miƙe sambel. Allah madaukakin sarki ya sanya mu cikin waɗanda suka sami irin wannan azumi wanda ya miƙe sambel. Manufa ta biyu ta yin wannan zakka shine tunda idan an gama azumi lokaci ne na godiya ga Allah, to bai dace ba ranar godiya ga Allah ya zamanto akwai waɗansu musulmi wanda sun yi azumi amma godiyarsu ga Allah ta taƙaita saboda suna cikin baƙin ciki da zulumi na rashin abin da za su ci. Don haka aka shar'anta mana wannan zakka domin ta zamanto ciyarwa ga miskinai. Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa ughnuhum anil mas'ala, ku wadata su yadda ba za su yi bara ba a wannan rana. To ita wannan zakka haka Annabi sallallahu alaihi wasallam ya shar'anta ta domin waɗannan hikimomi, kuma ana fitar da ita ne daga abinci, daga galibin abincin da ake ci a gari shi ake fitarwa mudu ɗaya, wato mudun Annabi sallallahu alaihi wasallam, wanda in aka mar shinkafa ne shine daidai kilo 3.6 ake fitarwa kowa daga mutanen gida akan shi ne gidan. Mai gida zai fitar ma kansa da duk waɗanda ciyar da su yake lizimtarsa. Idan ma ya fitar da su ga waɗanda ciyar da su baya lizimtarsa saboda suna masa aiki, to wannan ƙarin alkhairi ne amma ba wajibi ne a kansa ba. Wato kaman ma'aikata waɗanda suke zaune a gida da waɗanda yake rike da su wanda ciyar da su bai hau kansa ba, duk wannan in ya fitar musu da zakkafu da kai yayi aikin insani. Amma wanda ya wajaba mutum ya fitar ma shine kansa da matansa da ƴaƴansa da kuma iyayensa idan su ma ba su da shi, domin iyayen mutum idan ba su da shi to ɗaukan nauyinsu da ciyar da su ya hau kan ƴaƴansu. Sannan kuma idan lokacin da ake fitar da ita shine kafin a yi sallar Idi a ranar sallah, shine lokacin da ya fi kyau. To amma saboda sauki da kuma saboda samun ta isa ga mutane kafin ranar Idi,
Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi ruksa ya kasance yana tura sahabbai kwana biyu ko uku kafin fitar watan Ramadan su zauna a wuri daban-daban su dinga karbar zakkar fiddakai da mutane suke kawowa. Saboda haka da kamar rana irin wannan ya halatta a so mu fitar da ita wannan zakkar fiddakai. Kuma idan mutum tana lizimtar duk wanda yake da sama da abin da zai ci na wannan rana, ko da shi ma bashi zakkar fiddakan aka yi, zai fitar da ita bayan ya ware abin da zai ci na wannan rana, sai ya fitar da ita wannan zakka. To ita zakkar an kira ta Hausawa, malamanmu wato sun fassara ta da Hausa da cewa zakkar fiddakai. To abinda ake nufi wato wannan fassara da suka yi, sun fassara ne duba da irin ma'anarta, tunda ita zakka ce wadda take wato fansar mutum daga abinda ya aikata. Ita zakka wadda take daga cikin shika-shikan musulunci, ita wannan zakka tsarkake dukiya ce. Amma ita zakkar fiddakai fansar mutum ya fanshi kansa ne, saboda yayi azumi watakila yayi kurakurai, to sai yayi abin da yake zai zamanto ya yanta kansa daga waɗannan kurakuran da yayi ta hanyar kyautata ma bayin Allah. Idan mutum ya jinkirin fitar da zakkar fiddakai har aka tafi sallah, to a lokacin nan ya bada, sai dai ya bada sadaka ne daga cikin sadaka, amma bai samu zakkar fiddakai ba, tana kansa bashi, zai biya ta idan wato zai biya ta daga bayan sallah. Daga cikin abubuwan da ake yi domin ban kwana da Ramadan, wato akwai binciken kai. Mutum ya bincika ya ga irin abin da ya yi a cikin watan Ramadan, domin Ramadan makaranta ce. Allah maɗaukakin sarki ya shar'anta azumin watan Ramadan domin mu samu tsoron Allah. To wannan ya nuna cewar horo ne ake mana a cikin watan Ramadan kan mu yaya kanmu daga aikata aikin haramu. Domin idan har mutum ya iya yaya kansa daga abin da yake halal na abinci da abin sha da alaƙar zamantake da alaƙar auratayya da iyalinsa, daga lokacin da alfijiri ya keto har zuwa faduwar rana, to wanda duk ya iya wannan, to kuwa ya cancanta ya iya yaya kansa daga aikata saban Allah na cin naman mutane da ƙarya da cin dukiya wadda bata halatta ba, kamar cinye dukiyar maraya da cin amana da cin riba da sauran ayyuka waɗanda suke Allah ya hana. Shi yasa nema, yayin da Allah maɗaukakin sarki ya ambaci ayoyin da suka dangaci watan azumin Ramadan, ayar da ya biyar da ita baya nan take ba tare da wani wato ba tare da yankewa ba, nan take sai Allah ya ce wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil wa tudlu biha ila al hukam li ta'kulu fariqan min amwalin nasi bil ithmi wa antum ta'lamun, kada ku ci dukiyoyinku ta hanyar da ba da haƙi ba, kuma ku rinka bayar da dukiyarku a matsayin rashawa domin ku ci dukiyoyin mutane ba da haƙi ba, wato ku ba mu alƙalai kuɗi su ba ku hukunci wanda yake bai cancance ku ba. Malamai tafsiri suka ce wannan ya nuna cewar azumi idan mutum yayi ya cancanta ya zamanto ya tsare shi daga cin dukiya wadda take ba ta haram ba, wadda take ta haramun, ya tsare shi daga aikata aikin sabo. To daga cikin kuma abin da mutum zai yi na sallama na ban kwana da Ramadan shine wato abinda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya shar'anta na sallar Idi. Shi Idi biyu ne a musulunci, Idin karamar sallah da Idin babbar sallah. Ya sha bamban da Idin sauran al'umomi wanda suke Idi don tunawa da wani abu na tarihin al'ummarsu, ko wani abu mai muhimmanci da ya faru a cikin rayuwar iyayensu da kakanninsu. Kamar yanda muke gani a cikin wato al'umomi daban-daban wanda ba na musulunci ba, amma shi idin musulunci idi ne wanda ake nuna murna da godiya ga Allah akan wani wata ibada da yayi mana kyauta da ita. Idin ba karamar sallah saboda kyautar da Allah ya mana da Ramadan. Idin babbar sallah saboda kyautar da Allah ya mana da kwana goma farko na Zulhijja wanda suka kunshi ranar Arafa da ranar babbar sallah. Ita ranar babbar sallah ita ce fiyayyar ranar duniya baki daya. To saboda irin ayyukan ibada da ake yi a waɗannan lokacai shi yasa Allah ya shar'anta mana Idi domin mu gode masa. To godiyar Allah da Idi tana kasancewa ta hanyar yin kabbara tun daga daren Idi. A rinka Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, ko a ce Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu Akbar wa lillahi alhamd. Har gari ya waye, har a tafi filin Idi ana zaune ana jiran liman, sannan a cikin sallar ma a yi takabbara, a cikin hudubar liman ma a yi takabbara. To sannan daga cikin wannan godiya a yi wannan sallar Idi. Wannan sunna ce da alama daga cikin alamomin addinin Musulunci. Sannan yana daga cikin wannan godiya a yi wanka, a sa kyawawan kaya, musamman in zai an samu sababbi a sa domin nuna wato farin ciki da godiya ga Allah akan ni'imar da ya yi mana. To yanzu a halin da al'umma take ciki, yawan kasashen musulmi babu wannan taron na Idi saboda wannan annoba ta COVID-19. Don haka abin da yake akan bayin Allah musulmi shine su wannan ibada ta sallar Idi a gidajensu. Mutum ya haɗa iyalansa wanda kuma shi kadai ne a gidansa, ya sallarsa shi kadai kamar yanda ake a filin Idi. Sai dai kawai ba a yin huduba saboda ita huduba haƙƙi ce ta taron al'umma. Amma idan aka babu laifi a danyi yar nasiha ba da niyyar huduba ba, ba da sifar huduba, da sifar ibadar huduba ba. To idan aka yi haka an raya wannan sunna. Ita wannan sunna ta sallah sunna ce daga cikin sunnoni masu ƙarfi mu'akkada, wato sunna mai ƙarfi, domin duk abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya aikata shi, kuma ya dawwama a cikin aikata shi, kuma ya bayyana shi a cikin jama'a, to wannan ya nuna ƙarfinsa a cikin addinin Musulunci. Kuma musamman ya zamanto ita shi wannan sallar Idi ya zamanto alama, ita wannan sallar Idi ta zamanto alama daga cikin alamomin addinin Allah. Don haka mu yi godiya ga Allah akan wannan ni'ima da ya yi mana. Mu yi fatan cewar Allah ya karɓi azuminmu, kuma Allah ya karɓi sallar tarawih ɗinmu, kuma mu roƙo Allah maɗaukakin sarki ya maimaita mana wani Ramadan ɗin mu ga na baɗi da na baɗin baɗaɗa, muna cikin halin aminci da kwanciyar hankali da lafiya, da lafiya da aminci daga dukkan masifa da annoba. Allah maɗaukakin sarki ka ba mu albarkar watan Ramadan. Allah muke roƙo da albarkar watan Ramadan, da addu'o'i da aka yi a cikin watan Ramadan, Allah ya amsa mana ya yaye mana wannan annoba ta coronavirus da wadda ta addabi duniya, ya yaye ta gabani Adam baki ɗaya, kamar yanda yake sokar da rahamarsa a ƙarshen watan Ramadan. To Allah da wannan rahama tasa, Allah ya yaye mana wannan annoba. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala abdihi wa rasulihi سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
Tumar sauraro baki daya da haka muka kawo ƙarshen shirye-shiryen yau da gobe na wannan sati da ma na watan Ramadana, da fatan kun amfana da darasin da ke ciki. Insha Allahu mako mai zuwa za mu kawo muku ci gaban takaitaccen tarihin gwarzonsa Abubakar Tafawa Ɓallewa. Yanzu a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu, musamman ma abokiyar aikina da ta taya ni gabatar da shirin, Zahra Aminu Faƙi, da duka abokan aiki da suka bada gudunmawa a cikin wannan shirin, da Daniel Brown da ya daidaita mana sauti kuma ya hada mana shirin baki ɗayansa. Ni ce Amina Buhari Auna daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku. A sha ruwa lafiya, kuma a yi hutun ƙarshen mako lafiya.
Wannan rana zaɓi ce na Allah ga bayinsa, don su sada zumunci a ci abinci ai ado. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar.
أكبر الله أكبر ولله الحمد
عيد سعيد